Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa kungiyar kamfanonin da ke buga birai ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi wa fulawa a ƴan kwanakin nan ba. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin jawabai daga dattawan arewa. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jaridar Washington Post ta ruwaito cewa jakadan Rasha a Amurka ya gaya ma jami'an da ke gaba da shi a Moscow cewa ya tattauna da Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions bara kan batutuwan da suka shafi yakin neman zaɓe a gabanin zaɓen shugaban ƙasa, saɓanin abinda Sessions ɗin ya ce. Jaridar ta ruwaito wasu jami'an Amurka na da da na yanzu a labarin nata, suna cewa jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa sun tatsi tattaunawar jakada Sergey Kislyak da jami'an da ke gaba da shi game da ganawarsa da Sessions. Shugaban Amurka Donald Trump ya yitar da yawan kwarmata muhimman bayanai, yana mai cewa kar a daina yin wato a kawo ƙarshen wannan aikin wanda a cewarsa na barazana ga tsaron ƙasa. Wata yarinya ta mutu sannan wasu mutane 17 sun samu raunuka a yau ɗin nan Asabar lokacin da wani gurneti ya tashi cikin wasu mutane a sansanin 'yan gudun hijira a yankin Sul na Somalia, a cewar wani jami'in yankin a hirarsa da muryar Amurka. Wani yaro ne ya ɗauko wani bom ɗin da bai fashe ba daga wani wurin da ke daura da sansanin 'yan gudun hijiran, ya kawo cikin 'yan gudun hijira da ke hutawa ƙarƙashin wani itace inda ya shiga wasa da bom ɗin. Ana nan sai bom ɗin ya tashi ya raunata mutane 18. Wata yarinya ta mutu akan hanyar zuwa asibiti, a cewar Halid Muhammad Ali, babban jami'in 'yan sanda na yankin na Sul. Sansanin 'yan gudun hijiran inda al'amarin ya auku a ƙauyen Ari Adele ne da ke arewa da Lasana, headquarter yankin. Sansanin na ɗauke da ɗaruruwan iyalai waɗanda suka rasa dabbobinsu saboda tsananin fari a Somalia. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan ɗaukar jiragen sama na yaƙi mai suna USS Gerald R. Ford, wanda aka ƙera da fasahar zamani a kan dala kusan biliyan 13. Wanda ake wato a cewar shi Trump ɗin, jirgin ya aika da saƙo mai nauyin ton 100,000 ga duniya, kuma zai sa abokan gaban Amurka su kaɗu sosai da tsoro. Bayan jinkiri na tsawon shekaru 3 da kuma ƙarin biliyoyin da aka kashe, Trump ya danƙa kammalallen jirgin ɗaukar jiragen yaƙi mai aiki da ƙarfin nukiliya irinsa na farko a duniya ga rundunar sojin ruwan Amurka a wata tasharsu da take Norfolk a jihar Virginia da ke kudu maso gabashin ƙasar. Naɗin wani sabon daraktan sadarwa a fadar White House ya sa sakataren yaɗa labaran fadar gaggauta yin murabus. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa wani fitaccen ɗan kasuwa mai suna Anthony Sakarmuchi matsayin jagorar wato fannin na sadarwa. Wannan ya sa sakataren yaɗa labarai ko muƙaddashin daraktan sadarwa ɗin John Spicer ya yi murabus.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla kungiyar kamfanonin da ke buga birai ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsar daga Mina ya hado mana da wannan rahoto.
Kungiyar kamfanonin da ke buga biredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi ma fulawa ba a ƴan kwanakin nan. A yanzu dai dilolin da ke sayar da fulawar a yankin arewacin Najeriya sun mayar da farashin buhu guda na fulawa akan naira 14,500 a maimakon naira 9,010 da ake sayar da shi a cikin makonni biyu da suka gabata. Al'amarin da masu buga biredin suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali. Alhaji Lawali Muhammad, shugaban kamfanin Shukura Bread a nan jihar Niger, wanda kuma shine mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar masu kamfanonin biredin a yankin arewacin Najeriya, ga abin da yake cewa:
mun kuma yi hakurin da ya kamata mu yi, amma ana neman a kai mu bango akan wannan. Ba masu mai karin kudin biredi, duk karin da aka mana na fulawa da shuga, masu biredi ba su kare kudin biredi ba arewacin Najeriya. To amma yanzu kallalle ne za mu dauki mataki, ko dai dilolin nan su cire wannan mugun abu da suka sanya neman gallaza mu mutane.
Yanzu me kuke so a yi?
Ya abinda muke so a yi shine wanda ke da alhakin wannan abubuwa da ci maka da kuma abin da ya shafi batun maganar transport din nan, domin idan mu muka dauki mataki masu biredi muka je yajin aiki, ko kuma muka ƙara ma biredi kuɗi kamar yadda aka ninninka mana wannan ƙari, to mutane za su shiga wani hali, domin abin da nake amfani da shi kenan. Shi yasa muke kirar ƙwarar miliya akan a yi dubayya akan wannan abu, wanda ke da haƙƙin da su duba su duba kafin mu dauki matakin da za mu dauka, don mu ba masu matsan al'umma.
Yanzu to akwai yiwuwar ku tafi yajin aikin idan ba yi wani abu ba?
Yana iya yiwuwa idan abu ya ci gaba haka.
To sai dai ɗaya daga cikin dilolin da ke sayar da fulawar a nan jihar Niger, Alhaji Abubakar Magaru, ya ce tashin farashin kuɗin motar da ke yi masu dakon kaya daga Lagos zuwa arewacin Najeriya a sakamakon karewar gadar ta Tabu shine dalilin ƙara farashin kuɗin fulawar a yankin arewacin Najeriya, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Sarki Kuta, ya yi bayanin dalilin ƙara farashin dakon kayan.
Ya zama tilas ne ya ƙaru, don in ka lura ka tashi daga Lagos kana son ka je Kano, to ka duba fa sai kai zagaye. Zagayen nan ko da za ka yi, madadin full tank ɗaya zai kai ka, to a yanzu ne sai ka sha full tank kusan so biyu ko so uku kafin ya kai ka zuwa Kano. To ga inda maganan ƙari ya shigo kenan.
Biredi dai na ɗaya daga cikin muhimman abincin da akasarin 'yan Najeriya ke amfani da shi a matsayin ci maka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka, in ka riƙe makamanka ita za ta ce.
A gai da Mustapha, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Ifeanyi yi wace ciku, wani ɗan ƙabilar Ibo da aka haifa a Kano, kuma shekarunsa na haihuwa 39, da kuma Malam Muhammad Muktar Ɗanbatta, wanda shi kuma ya shafe kimamin shekaru 20 yana zaune a jihar Rivers, domin tattaunawa masu neman a kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda suke sa a kuriyan ƙabilar Ibo daga arewacin Najeriya. Ga dai kiran da Ifeanyi Okechukwu ya wa 'yan Najeriya.
To, abin da nake so in ƙara haska mutanen da kuma musamman mutanenmu mu Ibo, ina so in kai a kowa, kowa a zo a yaji musamman yi aiki, a kawo mu suna together, ubanmu ɗaya, kasanmu ce, babu wanda ya zo daga wani kasa, ni da Hausa da Inyamiri sun kasan Najeriya tamu ce. To idan ba mu zo mu dawo suna mu haɗa kanmu ɗaya mu yi abin da ya kamata a yi, ɗan mu ce kasanmu ai ba za a ji daɗi ba. To amma idan aka zo ana ce wannan yana da kabila ɗaya a Bahaushe, wannan kabila Igbo, kuma ko addinin wannan addinin Kristan da addinin Musulunci, ai ba za mu gane abin da ke faruwa. Mu watsa da gudun wannan abubuwa a gefe, mu zo mu zauna a mu haɗa kan mu a zo a cece al'umma ta Najeriya. Wannan bawa Allah na da kalu, mun kusa muna jin hankalinka cewa wannan abin da ya ɗauko, wannan kwangilan da ya ɗauko ba zai haɗe masa damu ba, ita zai kawo masa. Idan kuma wannan rigiman da yake so tona, idan ya tona shi, ina mai tabbata masa cewa zai kare a kanta a wani akan duk wanda bai san gani bai ji ba, zai kare a kansa ba sai a kansa wanda ya ɗauko, ainihin wanda ya ɗauko shi zai kare a kansa. Ina kira mutanenmu ku fito, kowa zo a haɗa kai da Bahaushe da Igbo da Yarbawa, mu bamu ɗaya ne. Babu wanda ya zo daga wani kasa, mu a Najeriya ake haɗe mu kuma a Najeriya. Duk abin da za mu yi a Najeriya za mu yi. So let us live peace and unity. Shi ne take mu na Najeriya, peace and unity. Shi ne abin da in Najeriya. A zo a haɗa kai, manta da zance da Bahaushe da Hausa. Kuma ina ba da shawara game da gwamnati na Tarayya, ɗan Tsaɗo, tun wanda zai kawo mana haragaje a Najeriya, ya kamata sun san mutum ɗaya bai sa gwamnati, ya kamata duk wanda zai kawo mana rigima da abin nan su kama shi, rigima da nesa su kunci daidai abin da ya yi kwamitin, da ofin da ya kwamitin, da ina kira dan Allah a zauna lafiya da ya fi kyau. Zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki ne, shi ne abin da nake kira. Kuma za a bani dama zan yi magana a kan iyali na bako. To ina kira ina fo Igbo ni Lennon a Nigeria, let us reason together. Ka yi biya ni buru kofu dukkan kwazisa, ka yi me ka Nigeria yi buru kofu ofise na Naija Hausa and the Igbo and the Yoruba the full day yayi nile. O buru da na ayo nwayi were ogo na mbasa ti lebi obodo ayi Nigeria oga ya yawo. So woke na ndozo ka ana ma yogi were dise Biafra ina iwepute wosaya by the corner ya kemegene kebi do Nigeria ka Nigeria buru obodo age diwe match the whole Africa. So please and please, my people, my fellow people, Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and a sister. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So peace and peace. Thank you.
To Malam Muhammadu Muktar Danbata, kai kuma me zaka kara?
Na ji kike ba ina kira ne ga shugabannin mu.
Yi tsoron
Allah, yi mana adalci. Rashin adalci yakan sa talaka cikin zulumi har a sai shi da abin da yake ya kawo wa ita da nutse. Rashin adalci yakan sa talaka ya hangi abin da ma ya kamata ya hanga ba. Shugabannin mu na kasan Ibo, yi tsoron Allah, to ya'yansu magana. Shugabanninmu na Arewa, yi tsoron Allah, yi mana shiga wanci da adalci, su nuna wa samarinmu gaskiya ce, tsariya ce a ajiye bambancin siyasa, a ajiye bambancin addini. Misali, inda za a samu shugabanninmu na Inyamiri, suna ihun wato ainihin matasa, 'yan asalin wasu kudin abin nan shirya Najeriya. Ina sa su cikin gwamnati su nuna musu cewa a nan aka haife ka, ɗan ƙasa ne kai, Najeriya ta mu ci a tafi da su, yadda ake yi a Arewa. ina ganin in aka yi haka za samu wani zaman lafiya. Eh kenan. Na biyu, shugabannin addini su ma su daina kawo addini cikin siyasa. Su daina bari ana siye su, ana amfani da su, ana ciro addinin su mutunci da musulunci da kirista. Duk ana amfani da su ana cikin harkar siyasa. In muka cikin muka tsoron Allah muka kawar da wannan matsaya a siyasar kawai. Mu tsaya cewa mu ɗan Najeriya ne sun tsaya mu tsuri mu guda. Uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba mu da wata ƙarfi Najeriya. Muka ji tsoron Allah muka tsoron manzon Allah muka tsaya kan wannan tubali. In sha Allah za a samu wani zaman lafiya a Najeriya har ma mu zama abin sha'awar ƙasar duniya. In ma kun gina ake badawa domin a zo har ga samu ayyukan Hausa suka ce kan magoya ɗaji a dangare ke shiga. Gulhin ba da gurbi don kwangilar ne ya zo awatar da kwangilar da ya karɓo na wargaza za mu yi nasara. Amma za ka zo ka same mu kanmu a haɗe. Ka taɓa arewa kanka haɗe. Ka taɓa zunan kanka haɗe. Ba ma maganar arewa ko kudancin Najeriya. Ka zo Najeriya da ka same su kanka haɗe. Sai na za ka fara. Ka ga ba za ka yi nasara ba. Dole ka nira da ɗan kwangilar kuɗinsu ko kuma goma su ka kasa. In muka samu wannan yiwuwan wannan insha Allah rabi ba Amerika ba, ba Ingila ba, duk inda ka fi mutum. Ko waya ya ci yiwuwa ƙasar Najeriya. Kana ina a usu ka ciko ce a ina Sokoto me take Sokoto a sinata nake na ma su gida anan kai mu kai kana ina ina dan ba dan kana ina ina fata ko ai alhamdulillah fata ko lafiya lafiya kin ga babu yadda za a yi mutuni ko yin mutuni ke ciko ko ifani da mutum wanda manar fa yayi nasara wannan bai samu ba sai mun haɗa kai shugaba mun san haɗa kansu kuma su gaba da adalci mun rungu mu juna sun ga mana cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya ko ba mu ganin ba Hausa ko Inyamuri ko Yarbi a Najeriya Amerika ne a miya ga nake da timu dan Amerika in ya waye ne yake ce Amerika first kafin ma wata addini akwai yarurruka da dama a Amerika an ba ta bujan ce akwai wani black America ko a Amerika first saboda ka mu ma Najeriya mu koyi wannan ba mu koyi siyasa su kawai ba a mu koyi yaki da su Najeriya first in muka yi haka insha Allah rabbi za mu zama kasa ba ma zaman lafiya ba sai mu zama abin sha'awa ga kasu yawancin sauran kasa kasashen Afirka da ma duniya baki daya wannan shine kiran da yake wa shugabanninmu da mu matasa da shugabanninmu na addini mu tsoron Allah mu rungumi kadara abinda Allah ya kamana duk wanda Allah ba shugabanci mu bi shi shi Allah ya zaba ba karfin sa bane ba yin sa bane ba karfin na bane ba karfin wancin mun a'a Allah shi ya zaba
to kuma ka san
wannan shine shawara da zan bayar
yawa ka san kuma masu iya magana sun ce sai da zaman lafiya ma ƙasa za ta ci gaba to Malam Ifani da Malam Muhammadu Muktar nagode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya nagode muku
mu ma haka alhamdulillah mun gode Allah ya saka alheri Allah kuma ramu zaman lafiya
amin amin Masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.
A gaida Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Solomon Dalung ya ce shugaba Buhari ya samu sauki kuma yana gab da dawowa Najeriya. Kazalika ya ce sun ba gaskiya bane labarin wai Buhari zai musuluntar da Najeriya.
Magana na mutane waɗanda suke neman mulki karfi da yaji. Wannan mutumin gwamnatin da ya kafa Krista sun fi musulmi yawa a cikin Minnesota. Mai son musuluntar da Najeriya kenan?
PDP ta yi babban taro na farko bayan nasarar makarfi a kotun koli. Abdul Ningina committee ya ce jam'iyyar ta farfado.
Za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya. Na tabbatar da wannan.
Minister Mata Aisha Alhassan ta kai ziyara APC da PDP don buƙatar ƙarawa mata dama a siyasa. Ziyarar PDP ta bar baya da ƙura. Hajiya Hawagana ta kwamitin zartarwa ta ce ba laifi bane haka.
Ni ban ma yarda da akan cewa dan wani yana APC ko yana wani political party ba za mu haɗu akan al'amarin mata mu haɗa kai ba.
Yayin da gwamna MA na Bauchi ya yi garan bawla gwamnatinsa, PDP ta jigawa ta dage sai an maimaita zaben ƙananan hukumomin jihar don umarnin kotu. Kamar yadda lauyan jam'iyyar Yakubu Ruba ke cewa,
mun neme su a jihar Jigawa dan mu ba su sammaci ba mu same su ba.
Nasira da Malik Hamirar Amurka daga Abuja. Nigeria.
Kubarin mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambarigacikun daga Kaduna da kuma Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina ga Sheikh Rigacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambari Gachukun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutun yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to zaka ga cewa an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu kabilu da kabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibn al-Lutubiyya. To da ya je anso zakkar sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya. Dan ne mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma rabarin Ibrahim Usman ya ce,
to jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya, ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina, ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya, akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana maza da mata, ƴan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa, domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu ƴan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu, muna da guri da manufa, mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu, Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma, kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan, ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah, su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki, Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan, ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan, wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram, muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su waɗanda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna ƙasar nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasar nan tare. Wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Kamaru ta ce ta shirya tsab domin karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019, duk kuwa da ƙarin yawan ƙasashe a gasar da aka yi. Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka, wato CAF, ta bayyana a ranar Alhamis cewa ta yi ƙarin ƙasashe da za su fafata a gasar daga 16 zuwa 24, baya ga sauya lokacin buga gasar daga watannin Janairu da Fabrairu zuwa watannin Yuni da Yuli. Ƙarin yawan ƙasashen ya sa a can baya an yi tababar ko ƙasar ta Kamaru za ta iya ci gaba da shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar. To amma shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Tombi Roko Sidiki ya ce ba gudu ba ja da baya. A ɗaya ɓangaren kuma an sami ƙarin yawan shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar Afirka, wato CAF, inda yanzu kwamitin zartarwar hukumar yake da membobi 23 a maimakon 15 da a da yake da su. Duk da yake a can baya akan haɗa da 'yan majalisar hukumar FIFA na Afirka, to amma ba su da 'yancin yin zaɓe, wanda a yanzu aka ba su wannan damar bayan jefa ƙuri'ar sauya fasalin hukumar da aka yi a wani babban taron ta a ƙasar Morocco. An cire Zanzibar daga jerin sunayen membobin ƙasashe na hukumar ƙwallon ƙafar Afirka, wato CAF, watanni 4 bayan da aka amince da shigar da ita a jerin. Shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce dama an sanya ta ne a haramce domin ko sashe ne na ƙasar Tanzania, kuma ba zai yiwu a yi hukumomin ƙwallon ƙafa biyu a ƙasa ɗaya ba. Ahmad ya ce ba za su ayyana Zanzibar a matsayin ƙasa ba domin ko ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU da Majalisar Ɗinkin Duniya ne kaɗai yake da haƙƙin yin haka. Dama can hukumar ƙwallon duniya ta FIFA ta ƙi ta karɓi Zanzibar bayan da hukumar CAF a ƙarƙashin Isa Hayatu ta ba ta matsayi a hukumar. Ita ko ƙasar Zambia ta janye daga karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 ta shekara ta 2019. Ƙasar ta Zambia ta sami lashe damar karɓar bakuncin gasar tun a shekara ta 2014, to amma kuma a yanzu ta ce ba za ta iya ba saboda matsalar tawayar tattalin arziki da take fuskanta. Tuni da hukumar ƙwallon ƙafar Afirka ta buɗe ƙofa ga wasu ƙasashen da ke buƙatar karɓar bakuncin gasar. A Turai kuma, zakarun gasar Premier ta Ingila, wato Chelsea, tare ta ba hannunsa 'yan ɗan wasan gaba na Real Madrid Alvaro Morata a kwantaragin shekaru 5 akan kuɗi fam miliyan 80. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida da Murtala, masu sauraron mu, da wannan ne muka kakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, sai kuma Cuba Hero Dodo ne wanda haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muku kwana lafiya. Salamu alaikum.